لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 17 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1425 bayan Hijira, wanda kuma shi ne yammaci na 29 kenan ko 30 ga watan 10 shekara ta 2004 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun kai karshen suratul Ma'ida, yau kuma za mu tashi farkon suratul An'am. Kafin mu fara akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko yana tambaya ne akan wasan kasici da waɗansu kafofin watsa labarai suke aiwatarwa. Su riga gabatar da tambayoyi, kuma dukkan wanda ya ansa daidai a bashi kyauta. Shin wannan shi kuma menene alaka ko rashin alaka tsakanin shi da caca? A fahimta ta, wannan baya da alaka da caca, baya shiga cikin ma'anar caca. Tunda tambaya ce, ake cewa menene ka za ka bada ansa, in ka bada ansa ka ci, in baka bada ansa ba kuma baka samu ba, sannan kai baka yi hasarar wani kuɗi ba. Inda a ce ana shigar da kuɗi ne, to shine abin za a ce yana da alaka da caca, amma babu ko kobo da mutum ke bayarwa, don haka wannan ba caca bane ba. Sannan kuma mai tambaya na biyu yana tambaya dangane da cewa shi likita ne na dabbobi, to akan kawo karnuka ko aladu ya duba su, yayi musu magani ko allura, ya halatta ko bai halatta ba? Alade dai bai halatta ba, domin shi alade ba a yin kowane irin dangin amfani da shi a shari'ance. Amma kare ku, akwai nau'ika na amfani da ake yi da shi a shari'ance, wato shari'a ta amince akan yi amfani da shi don gadin dabbobi, ko don gadin gidaje, ko don gadin gonaki. Kuma nassi ya zo ya ce babu laifi ga mutumin da ya riki kare don ya yi masa gadin gona, ko ya yi masa gadin wato ainihin dabbobinsa. Sai malamai suka ce banda gida ɗin, a banda gona ɗin, banda dabbobi, dukkan inda kare zai gadi babu laifi a ciki. To kaga mutumin da ya riki kare saboda gadi, saboda ya masa gadi, to kaga wannan ya rike shi ne karkashin izini na shari'ar Musulunci. Idan karen ya kamu da jiya, zai yi jiyarsa, zai bashi magani, zai je wajen likita, kuma kai za ka bashi magani. Amma mutumin da kasancewa dullalin karnuka ne, da yake sayan su ya kai inda ake yankawa a ci, sai ka ranshi ya kamu da rashin lafiya, sai ya zo maka da shi, kaga ba za ka masa magani ba. Haka kuma mutumin da ya riki kare don yin farauta, kaga ya halatta mutum ya riki kare don farauta. Duk mutumin da yake karen da yake farauta da shi, to shi kenan a nan wurin don ya kawo kare kai masa jiya, za ka masa jiya, babu laifiyarsa. Amma dukkan mutumin da ba wannan ne ba, shi cin kare yake yi, kuma karen ya kamu da rashin lafiya, fa ai sai fatan Allah sa ya mutu, gaba ɗaya ma a huta. Amma ba maganan kai masa jiya a matsayinka na mutum. Tambayar ta biyu ce, gwamnati takan kawo waɗansu, takan bayar da loan na ababen hawa kamar mashin, wanda za a rinka cirewa cikin albashin ɗinka wata-wata, amma ya ninka kuɗinsa da inda za ka saya kuɗi hannu. Wannan mun riga mun yi magana a kansa, ina jin jiya ba mun maimaita irin wannan, cewa dai dukkan ciniki da za a ce maka in bashi ne kaza, in kuɗi hannu ne kaza, kuma ya kasance bashin ya tare kuɗin hannun yawa, to ya zama riba, da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai hukuncin a ɗauki kuɗin gwamnati don a biya wa waɗansu mutane kujera ta aikin hajji ko umara, ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta a wani lokacin, a wani lokacin bai halatta ba. Ma'ana ya danganci wanda irin mutane za a biya wa umaran, me za su yi idan sun je can. Mutanen da suke cikin hukumar jin daɗin alhazai, wanda za su je su yi wa alhazai hidima a can wurin, kama gidajen hayarsu ko likitoci da za a tafi da su, tim na likitoci, domin su riƙa kula da lafiyar alhazai. Wannan wajibi ne ma gwamnati ta bayar da kujeru na aikin hajji da cikakken albashi ko allowance ɗinsu, don su je su yi aiki, su yi wa alhazai hidima. Haka ƴan jarida da za su je su ɗauko rahotanni na mai yau kana aikin hajji, su faɗa ma duniya. Wannan ma wajibi ne a ba su kujeran aikin hajji, kuma a ba su guzuri na tafiya. Wannan idan an yi haka, bai ci karo da shari'ar Musulunci ba. Haka malamai da za a kai su, amma su malamai iri biyu ne. Akwai malamai masu wa'azi waɗanda za su yi wa alhazai jagora dangane da yaya za su yi aikin hajji, yaya za su yi aikin umarsu. To waɗannan wajibi ne a ɗauki kujeran maka a basu, akwai basu cikakken guzuri da zai ishe su ta yadda ba sai sun yi mawala ba, su kuma su yi tafatawa da wa'azi da karantarwa. Duk wani alhajin da sai ga ya abin da yake ba daidai ba, su kira shi su yi masa nasiha. Kuma ma duk lokacin da aka yi wani aiki, kafin shiga wani aiki, su ribaci lokaci su yi amfani da wannan dama su yi wa'azi, su faɗakar. Misali, an riga an je miƙati, su yi bayanin yadda ake ɗaukar ihrami. An riga an je za a shiga Ka'aba, su yi bayanin yadda ake yin tawafi. Wajen sa'ayi, su yi bayanin sa'ayi. Idan an je kwanan Mina, su yi bayani. Tsayawan Arfa, Muzdalifa, duk suna taimakawa mutane bayani. Kuma su ware waɗansu awanni a zaman Mina, su zauna a tent wanda an rubuta adireshin su na malamai ne, don ka zo ka fita. Wannan wajibi ne gwamnati ta ɗauki wannan, don waɗannan zuwan su yana da alaƙa da ingantuwar aikin hajji mutane. Idan ba kai irin wannan mutane aikin hajji mutane za su samu kansu cikin ruɗu game da aikin hajji ko umara. To amma kashi na biyu na malamai shine waɗanda ake kaiwa don addu'a. Wannan gwamnati ba ta da hujja, kuma malaman ba su da hujja. Haka kawai wani ya baka kujera don ka je kai masa addu'a aikin hajji ko umara. Hasali ma bid'a ne. A addinin mu duk inda ka roki Allah zai ansa maka, ba sai ka je maka. Abinda Allah ya ce a cikin Al-Qur'ani, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yuslimun. Ina amsa kiran mai kira da zaran ya kiraye ni, bai ce ba in ya je Makka ko in ya je Madina ko masallacin Qudus ko Yaman ko wani gari. Idza da'ani, ta ya kiraye ni, ya kiraye shi a Maiduguri, ka kiraye Allah a Kano, a Abuja, a Lagos, duk rukunin sun Lagos idan ka kiraye Allah zai ji kuma zai ansa maka. Ina ba ta amfani ba lallai ba ne sai an je Makka. Idan ka malami yana cewa ba shi kuɗi lai zai umara, ta ku tabbatar ba malamin sunna ba ne, bai dan yi maka addu'a, ta ku tabbatar malamin bid'a ne. Ina ba ta amfani ba. Amma waɗanda za su je don su yi jagoran alhaji su faɗakar da su, wannan wajibi ne a ba su. To kaga waɗannan idan an ɗauki kuɗaɗen gwamnati dan a ba likitoci, a baiwa 'yan jarida, a baiwa malamai kujerun da za su je aikin hajji ko umara don kula da waɗanda suka je wajen, wannan yana daga cikin aikin alkhairi da ya kamata gwamnatoci su fada ba su. In ma ana yin su kadan a fada ba su. A yanzu ɗin akan yi, to sai dai wani lokacin san rai yake shiga. Ya an tashi ɗaukar likitan, sai a ɗauki likitan da yake wani kanan wani kwamishina, kanan wani sakataren gwamnati, kanan wani babban darakta, babban sakatare a ma'aikata, wanda yake da shiga. Ba wanda ya cancanta ba ta fuskar aiki, ba mai kwazo da himma ba, to wannan kuma shi ma cin amana ne. Don lokacin da gwamnati take, gwamnati tana yin aiki ne idan al'umma ba don kawo nan ta ba. Don haka masu ɗaukan waɗannan za su ɗauki wanda ya tashi ne. Haka malami ma ba wai sai wanda yake da shiga a wajen ku ba. A'a, wanda ku sa abin su kuma ku wane ne malami na sunna, wanda yake da ƙarfin halin da zai sa ya yi wa mutane bayani, ya san aikin hajjin a sunnance, kuma yana da kwazon wa'azi, yana da sauran karfi a jikin shi zai tashi yayi bayani. Amma wani sai gana daukan malaman da suke bita su kofi ɗan shekara 70-80 yaje aikin hajji ma sai kun rika raka shi fitsari, to wannan me zai wa alhaji? Ma'ana shi kuka yi wa gata ba kowa alhaji gata ba.
Na'am,
ina fata mun fahimta. An je an kai shi ya zama kaya, haka muka da dare an daka daukan malaman bita a wadansu jihohi, to wannan ko shakka babu cin amanar al'umma ne. Wallahi ba na shakka kan cewa wannan cin amanar al'umma ne. Yayin da duk aka ɗauki wani likita don shigarsa a wurin wani jami'in gwamnati ba don cancanta sa ba, aka ba shi kujera, ko aka ɗauki wani ɗan jarida don shigarsa ba don cancanta sa ba, ko aka ɗauki wani malami don shiga da yake da ita ba don ya cancanta ba, to kun saka ba wancan amanar al'umma. Don haka ya kamata gwamnatocinmu su yi hatara. Wannan ya ce Allah Maɗaukakin Sarki ya ce kada ku auri mata kafirai a wata aya, a wata aya kuma ya ce matan Ahlul Kitab halal ne ku aure su kamar yadda halal ne ku ci yankan. To wannan nan Ahlul Kitab ba kafirai ba ne ba? A ba ya nuna. Ahlul Kitab kafirai ne. Duk ayoyin da muka karanta daga farkon azumi zuwa yanzu kana ina laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha, duk kana ina karanta wannan ayoyi. Ahlul Kitab kafirai ne, amma Allah yake bance su da wani hukunci, dole ka mu'amalance su da wannan hukuncin da Allah yake bance su da shi, ba za ka garwa ya su da sauran kafirai ba. Haka Allah ya so, me yi hikimar shi ya bai wa kansa sani? Kai bawa ne, ai maka umarni ka bi, ba ka da zaɓi ka ce danne, ko ba ka da ikon ka cewa Allah danne, dan shi Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ba a tambaye shi abinda du'a ga dama akan abinda yake aikatawa, shi ne ke da ikon ya tambayi mutane subhanahu wa ta'ala. Wannan mai tambayar yana cewa ka faɗa a cikin tafsirin ka cewa idan mutum ya tashi bayar da shaida dole ne ya faɗi gaskiya ko da ko abin ya kama ya faɗi laifin mahaifinsa. To abin tambaya a nan wurin, idan ya kasance an samu rigima tsakanin musulmi da Kirista, shi musulmin baya da gaskiya, Kirista shi ne mai gaskiya, to sai aka kiraye ka shaida, yaya za ka yi? In sai ka faɗa alƙali cewa Kirista ne yake da gaskiya, wannan ita ce ka'idar addinin musulunci. Dan Kirista ne, ba za ka je kai masa ƙarya kai masa ƙage, wuri halatta ka ce wancan musulmin baya da gaskiya, shi wannan Kirista shi ke da gaskiya. Ai, wajen tabbatar da haƙƙi ne a nan gurin, kuma kana tabbatar da gaskiya ne na maganganunsu ko ayyukansu, ba aƙidarsu ta zuci ba. In tambayar ka aka yi wane ne wanda yake da aƙida ta gari, waye mai aƙida wanda ba ta gari ba, kaga a musulunce za ka ce musulmi ne ke da aƙida ta gari, wancan wanda ba musulmi ba aƙidarsa ba ta gari ba, sai ta shekaru da ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah. To amma aiki ne ya aiwatar ko magana ce ya aiwatar? A nan gurin musulmi ya yi ƙarya, dole ka tabbatar da ya yi ƙarya. Ya yi gaskiya kuma ya yi. Ina fata mun fahimta. Kirista ya faɗi gaskiya, dole ka tabbatar da ya faɗi gaskiya, ko da Kirista ne. Ya aikata gaskiya, dole ka faɗar da cewa gaskiya ya aikata. Ya yi adalci, dole ka ce ya yi adalci. Ba tsari ne na musulunci ba, idan mutum ba musulmi ba ne ba, shi kenan kai masa kage. Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin Alƙur'ani, wa min ahlil kitabi man in ta'amanuhu bi qintari yu'addihi ilayk, wa minhum man in ta'amanuhu bi dinar la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima, ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يسي سيكون أهل الكتاب أكو وندا إن ذاك باش أمانة تتمطار تمطار إذا دوت يامي تنبين يوا كباش أمانة أجير كتي مليان تيا مليان بيرغوما يؤده إليه سي باك ديدي وليدا كبو بزي سيوان كباش سيسي بزي باش باش. A cikin Yahudu akwai wannan, a cikin Kirista akwai wannan, wanda zai iya rikon amana idan ka bashi ya baka da. Amma wa minhum, daga cikin su, man in ta'amanu bi dinar, akwai wanda ko da dinari ɗaya ka bashi, ko da taro ko sisi ka bashi, la yu'addihi ilayka, sai ya zalunce ka. Kaga ashe ba duka ɗaya suke ta fuskar gaskiya ko rikon amana ko kwatanta adalci. Don haka dai a nan wurin, yayin da Kirista ya yi gaskiya, dole ka tabbatar da gaskiyarsa. Yayin da musulmi ya yi zalunci, dole ka tabbatar da cewa azzalimi ne. Don lokacin da kace wani musulmi ya yi zalunci, wannan baya nufin ka zagi musulunci, hasalan ma ka yi bayanin hakikanin musulunci ne. Don ɗaurewa ɗan uwanka musulmi gindi baya da gaskiya, shi ke sa wanda ba musulmi ba ya fahimci mummunan fassarar musulunci a wurinka. Don kaga wanda ya rubuto takarda jiya, abinda yake cewa yadda ake bayanin musulunci a wurin karatu ya sha bamban da yadda musulmai suke aiwatar, wanda wannan gaskiya ne. Da yawa daga cikin musulmai suka zanto ƴaƴan kuka masu jawo uwarsu jifa, ma'ana sai mutum ya aikata wata barna, sai a ɗauka cewa musulunci ne, ba shi dama ya aikata musulunci ko bai yarda ba, ya yi zalunci musulunci ko baya son zalunci. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya munana musulunci ko baya son munana, wa ihsani Allah yake so, wallahu yuhibbul muhsinin, inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Da haka dole ne mu fito fili mu bayyana irin wannan, wannan shi zai bayar da dama waɗanda ba musulmi ba su gane cewa ga yadda musulunci yake addini ne na adalci, ba wai addini ne na ɓangaranci ko ƙabilanci ko dan wane, kawai musulmi ne duk ɓarnar da ya shi kenan sai in ɗaure masa gindi. Wannan ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. Yaya hukuncin alƙawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa, cewa a zo a raba mutum kuɗi a ce amma fa tunda na baka kuɗi za ka jefa min ƙuri'a? To dole ne ka cika wannan alƙawarin? Na sha faɗa muku cewa ni a aƙidata, a fahimtata wadda tsakanina da Ubangiji na, har yanzu ina ganin ban yi laifi ba, ko ban gano cewa na yi kuskure a kan fatawata ba. Duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi, kar ka mayar ka karɓa, inna ma huwa rizqun saqahullahu ilayk, arziki ne Allah ya koro maka kana gida, fa kuluhu hani'an mari'a, huce babu komai a kanka. Amma wallahi idan ka san azzalimi ne, ka zai ka zabe shi billahi allazi, sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama dan ka goyi bayan zalunci. Ka karɓi kuɗin ka cinye, ka zaɓi wanda zai adalci, ka zaɓi wanda zai daidai. Wannan shi ne wayewa a cikin siyasa. Amma ka zama magida ce kawai, wani zai ɗauki kuɗin ka ya sata kuma ya baka, kuma ka sai ka sefa masa ƙuri'a, kuma ka san zai sata, kuma ka san ba zai daidai ba, wai roƙonsa kai ba kana gida bai kawo maka? Abinda manzon Allah yana roƙo da zalama, ka je ka yi wa ƙarya, ka san akwai irin karnukan farautan siyasa, sai su je su ɗauki bas, sai su kota da mutane kamar boss biyu ko uku sai su tafi gamman house ba na nufin gamman house sun babu gamman house akwai na gamman house ko su je gidan wani babban dan siyasa shi da ba bai san su ba dama sun sa wani yayi rawani a cikin su ko ko in bai rawani ba dai yayi wata shiga ta ba dama ne sai ce IC ya zo ne su nuna goyen bayan su daga gari kaza suke shiga wata local gamman da take lungu sai ka gamman nan gurin mota biyu ko mota uku kuma daga nan cikin gari suke wata unguwa ba sai wanda ya gaba dama ne a sai yana da magoya baya a wata karamar hukuma can ta nesa ta lungu idan a Kano ne sai daga dogo local gamman suke kasan ta fi kowace nisa daga Kano idan anan ne yake ko yana wajen wace sai abadan ta kai nan ko wajen malam bateri sai daga kai ne can karshen duniya to kaga kafin a kusawo sa a gane gaskiya yake ko ƙarya yake yi ba lokaci na farko dai dama gwamnati ta kashe wajen ba kwanta babu titi ba ruwan sha ba lantarki ba telefon wai zai je bincike labari to gurgurda abin da ya faɗa sai a ɗauki kuɗi a mulmula sai a bashi shi ma kuma kafin ya fito ya gama lissafi ya ware nashi a ɗaya alhihu ya san kuma su wane ne su ma jarumansa waɗanda da su ne abokanan yakin sa ya ware daidai nasu sauran ya ayyuan nasu da aka tuko su kowa a bashi naira ɗari ɗari ya zo birni ya ga titi ko kuma dama a birnin yake an taho da shi daga wata unguwa ya rarraba musu da to wannan shi ne zalunci wannan shi ne zalunci zuwa kai kai ƙarya zuwa kai ka karɓa babu yanda za a yi wannan duke ta zama halal a kanka amma har kawai kana gida wani roƙon ku samu ka kofa ya zai ce wai ga wannan a taimaka kuma a taimaka mana da addu'a ko a yi mana kaza ko kuma dai lokacin zaɓe dai kar a manta da mu za ka fi kayan ta ai ba wai wani contract ne ta yi sainin tsakaninka da shi ba ba ruwanka da shi ka karɓa Allah saka da alheri ka sa aljihunka amma Allah ya zanen jefa ƙuri'a ka nemi mutum na gari ka jefa masa wannan shi ne magana ta gaskiya wadda dole mu faɗawa junanmu wallahi idan muka kyale masu mulkin mu sai sun kai mu sambaro sai sun kashe mu anan kuma a lahira su sa mu aljanna anan ba daɗi ta tsibikiyar ba su yi aiki ba kuma shi kenan a lahira kuma su bar mu tsakaninmu da ubangijinmu mun yi ta ƙarya da zage-zage nan mun shafa bula mun yi bangar siyasa ko sallah wani bai badan jefa ƙuri'a ko sallah wani bai badan saboda ya kai hoton wani dan siyasa sa a wani wuri amma kuma shi kenan ya je wurin Allah ran tasiri ta je ka ce me tsakaninku da Allah nawa ne aka yi amfani da su su aka ba su fasta karfe ukun dare a ce su liƙe dukkan titunan Maiduguri dukkan titunan Kano dukkan titunan Abuja dukkan titunan Sokoto da Ja nawa ne aka amfani da su akan wannan nawa ne za a ba su fasta daga nan gurin su kai ƙauyuka inda mota ba ta zuwa sai sun hau mashin sai sun ƙetare kogi amma cikin kuwa ya taɓa kai kalmar shahada a wajen ya samu wani bamagujin da baya kalmar shahada ya ce ce la ilaha illallah ka shiga aljanna kuna fata kan ku lokaci ku yi ihu ku shafa bula a jikin ku ku yi yanke-yanke a sa ku kashe wannan ku soki wannan sannan kuma a sace kuɗin ku sannan ku ku yi sallah ba ku yi azumi ba sannan ku je ku shiga wuta billahi la ilaha illallah ko ku zama wayayyu ko ko mutum ya ci wahala a nan murin ya je lahira ya ci dukan ku ba wani uzuri za ka gabatar wa Allah ran tashi ya ina faɗa muku gaskiya wannan mai takaddar abin da yake cewa su ɗalibai ne a jami'a gashi suna cikin shekaru na sha'awa gashi kuma suna cakuɗe da mata suna cikin tashin hankali mummunan gaske to abin da yake damu su shine a cikin su suna son su yi aure amma iyayen su sun hana su sai a ce ka bari sai ka ƙare makaranta kuma wani ɗan a halin gaskiya yana da halin yin aure ɗin me ya hukunci su a gaskiya dukkan wanda yake da halin da zai iya yin aure kai tsaye ya auren sa kada zai ba ta lokacin cewa sai ya zuwa makaranta ya auren sa ya ci gaba da karatu aure baya hana karatu indai kana da ya dandance halin da kake ci ina ba za mu fahimta wanda baya da halin yin aure to sai ya hakuri wal yasta'tu bil ladina la yajiduna kahna ta yabun yahum Allahu min fadl ya hakuri har Allah ya kawo masa yalwaye da zai wanda yake da hali ni kai da nan gurin banje jami'a ba saboda ne aure a shekarar da na yi aure na yi aure a January kuma a wannan shekarar a cikin September sannan na tafi university aure na bai hana ni in kammala karatu na da haka aure baya hana karatu in kana da abin gudanarwa kana da wani kasuwanci da kake kai da wani abokinka kuna mudaraba kana da waɗansu harkoki da kake na waje ba karatun ka dai ba waɗanda kuma sukan taimaka maka akwai ɗalibai masu wannan dabaran masu wannan hazaka ba masu zaman kashe wando ba ba gida dawa ba cikin ɗalibai ba kuma ƴan ƙarya da ƴan kwambo ba a yi ta sa belt ana tsuke kugu ko ba ko kwabo sai yawan aljihu wani aljihu a daga nan gefen kowa wani daga kwiɓi wani daga gwiwa irin wannan na gari ko ba ko kwabo da sakawa ciki duk wanda yake da halin yin aure wallahi ne a shawara ta ya aure ya karatu karatun ba zai fi albarka zai kuma samun nutsuwa idan ba ya da hali to sai ta hakuri wannan jihadi ne yayi ta hakuri yana azumi har ubangiji ta Allah ya wadata amma ba daidai bane ba kuna da halin yin aure iyaye suke ba za ku ba dan mutum sai ya fada cikin zina wannan ba daidai bane
na'am
wannan takarda tana da matukar tashin hankali a cikin ta wata biyar Allah sai ta rubuta cewa iyayenta sun aurar da ita aure na dole ga wani wanda ba ta so mutum ne mai wadata amma kuma kazami ne kazami na karshe yadda ta rubuta kira ta ce saboda haka akwai wani saurayi da take so sai take satan jiki ta zai fita da wannan saurayi don ta je suka yi fasikanci ta zo ta tuba ta yi istighfari ta yi nadama bayan kwana biyu dai shi dai wanda take tare da shi tunda ba ta san shi saboda haka kwanciya da shi ma ba ta so kuma dole za ta yi sha'awar ɗa namiji da ta yi tunanin wani ɗa namiji ta yi tunanin sha'awa ba wani take tunawa sai wannan saurayi sai ta sace 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 jiki ta tafi wurinsa ta yi haka har sau biyu daga ƙarshe sai ta ba shi shawarar cewa wane in za ka yadda ka aure ni in kashe auren nan in fito mai aure sai yake gaskiya shi an ce masa duk wanda ya zina tsakanin shi da wata ba aure a tsakanin shi haram don haka shi tsoron Allah yake ji ba zai ba sai dai su tuba dai daga wannan shi ke to waɗannan maganganu ne masu haɗarin gaske ina iyaye suke kallo suka aurar da ƴarsu ga wanda ba ta so wannan kuskure ne ba a yin auren dole cikin addinin musulunci ana gina aure ne bisa ga soyayya bisa ga kauna duk auren da babu soyayya a ciki ba zai dore ba akwai yarinyar da iyayenta suka aurar da ita dole lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta so sai ji take kara wajen annabi annabi ba ta zabi yace ko ki kashe auren ko kuma ki ci gaba duk wanda kika yi tace zan jure in zauna tare da mijin haka amma nayi haka ne dama dan ka faɗi wannan magana iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da ikon auren da ƴaƴansu a lafiya
na'am
wannan ba daidai bane iyaye su aure da ƴaƴansu a lafiya kuma kuna sanar da labarin Barira kuyanga ce ta ummuna Aisha tana da mijinta Mughith suka rabu yazo yana matukar son ta ita kuma tana matukar kin shi daidai da wurin da Barira ta wuce idan Mughith yayi ta bin sawun ta a cikin titunan Madina manzo Allah ya kalli Abdullahi da Abdullahi ce baka jin tawasayin yadda Mughith yake cikin tsananin bege da son Barira ko baka mamakin yadda ita Barira take tsananin kin shi yace wallahi ina mamaki karshe dai aka nemi manzo Allah ya sanya baki a cikin lamarin manzo Allah ya tashi da kansa yaje ya samu Barira yace da ita ki yadda mana Mughith ya sake auren ki sai ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana bani shawara ne ko kana yi min umarni sai ce a shawara nake baki tace to bana san shi ma'ana inda umarni kake dole in bi a matsayin ka na annabi amma in shawara ce tace bana san shi haka manzo Allah ya tashi ya fita ya ce babu yadda ya yanzu in akwai wanda zai tilasta wani ya auri wani ko ya tilasta wata ta auri wani a duniya ai manzon Allah ne ya fi cancanta ya tilasta Barira ta auri Mughith amma manzon Allah bai tilasta ta ba tunda babu dole cikin addinin musulunci
na'am
da haka ya kamata iyaye su yi hatara yanzu abin da nake jan hankalin ki kike da kika samu kanki cikin wannan hali na farko ba za a rufe miki kofar tuba ba duk da kin tuba kin koma kin komo kin tuba ki dauka tuban da kike ta karshe din nan yanzu ita ce ta karshe ki yi tura kuma Ubangiji ta'ala ya tsare tubanki kuma ki yi kokarin faɗakar da iyayenki cewa fa in za ki zauna da wannan bawan Allah ba za ki bashi haƙƙin auratayya don su raba idan zaman lafiyar ki shine su raba idan suka raba ku Ubangiji ta'ala ya kawo miki wani sai ki aura kuma shi wancan saurayi da kuka yi barna da shi shi ma ya sani cewa ya ci dokar Ubangiji kuma wajibi ne a kansa ya tuba zuwa ga Allah ya yi nadama idan ya tuba ya nadama mijin wancan mace ya sako ta suka rabu da mijin ta zo ta yi idda ta yi istibra'i daga baya ya halatta ka aure ta duk malamin da ya baka fatawa cewa wai ba aure tsakanin ku har abada ba gaskiya ya faɗa maka kuskure ya faɗa maka kuskure ya faɗa maka sai dai na fi tsammanin ba wani malami ne ya faɗa masa haka ba amma akwai abin da yake faruwa da dama ƴan mata sukan shiga cikin tarkon samari saurayi ya zo yana son ki ya nuna ƙaunar ki matuƙa ke kuma ki zautu da shi amma sai ya nuna sharaɗin ya ci gaba da neman auren ki ko ya turo wakilansa shine in kin yarda da shi yayi fasikanci da kai to wannan makami ne da samari suke amfani da shi sai ta ga cewa idan ta ki
to zaka rasa miji. To idan kuma ta yadda ta saba Allah, karshe sai shaydan ya bata shawaran ki saba Allah, daga baya kiyaye ittifaqi. Sai ta saba, shi kuma daga lokacin da ta yadda da shi, to sai ya dauka to dama a cikin iska. To babu shi, babu ita, duk yadda zai yi miki wayo kauce miki, sai ya yi miki wayo ya kauce miki. Ba zai je aure ki. Da yawa daga cikin samari da haka suke lalata ƴan mata. Sai ya kasance gaba ɗaya sun yi destroying din future ɗin ki. Ke baki tsaya kin kare kanki ba, sannan shi da kika yadda da shi kuma yanzu ya kyale ki. Saboda da wuya mutum ya yi fasikanci da ƴa mace a titi, sannan daga baya ya kimar ta ko mutuncinta. Kuma da wuya ya amince da ita, zai ɗauka kuma duk inda ta fita unguwa wajen wani saurayin za ta banda shi. Ke ma kuma ai ba za ki amince da shi ba, za ki ɗauka cewa idan ya je unguwa ya daɗe wurin mace ya ce. Saboda kun saba haka kuke lalata tun kuna tun kafin ku yi aure. Dan haka ya kamata a yi haka. Allah ya tsare mu. Wannan shine abin da ya sauka a cikin abin da zamu iya karantawa na tambobin yau, na tambayoyin yau. Kai tsaye zamu tashi farkon suratul an'am. Suratul an'am ita ce jerin sura ta shida. Idan ka faro kirge daga sama. Suratul Fatiha, Al-Baqara, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'ida, sai Al-An'am. Saboda haka sura ce wadda take mai girma, gaba ɗayan ta sauka a Makka a bisa ga zance mafi inganci. Waɗansu malamai suka ce gaba ɗayan ta sauka a Makka in banda aya ɗaya ko biyu. Faɗin Allah ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, zuwa ƙarshen ayoyi biyu. Shi ya sauka ne a Madina, amma dai zance bai bi ƙarfi shine gaba ɗayan ta a Makka ta sauka. Lokaci guda kuma tana yana daga cikin falalarta, tana cikin jerin surori guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya haddace su ya san ma'anarsu, ko shakka babu ya zama malami. Wato suratul Baqara da Ali Imran da suratul Nisa da suratul Ma'ida da kuma suratul An'am da suratul A'raf da suratul Yunus. Manzon Allah yace dukkan wanda ya haddace su ya san ma'anarsu, tabbas ya zama malami. Sannan kuma yana daga cikin falalarta, lokaci guda aka saukar da ita daga farko har ƙarshe, mala'iku, adadin mala'iku sun rufe sararin samaniya wanda suka yi wa mala'ika Jibril rakiya da ita. Yadda ka san za a kai amarya, haka mala'iku suka yi dandazo suka rufe duka sararin samaniya, ta yadda idan mutum zai ɗaga kansa ba zai ga sama ba. Wanda ke nuna falalat babban abin da suke karantarwa, tauhidi, rushe shirka, rushe bid'a, tsayar da tauhidi, tsayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zamu gani cikin ayoyinta. Fatan Ubangiji ta'ala ya bamu iko fahimtar ayoyinta daidai tare da aiki. Mai Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indah thumma antum tamtarun. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
باين بسم الله وبنجليسي الحمد لله دكان دنجين يبو يتبت دا الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وانديها التي تمي قدابكي دا قسا اتما قدابكي. A cikin Al-Qur'ani mai girma, duk inda aka kawo sama da ƙasa, galibi akan kawo sammai ɗin ne a cikin jam'i, a ce as-samawat, ƙasa kuma a ambace ta a matsayin mufrad, a ce al-ard. Babu inda aka ce al-aradina ko al-araduna, wanda shine jam'in al-ardu. Malamai suka ce hikimar anan gurin shine domin al-ardu ɗin ismul jinsi ne, ismul jinsi kuma yasduqu alal mufrad wal jam'. Idan aka ambaci suna na jinsi, to shikenan ya shafi daya, ya shafi kididdiga, wato ya iya wa daya, ya iya wa guda bakwai. Da haka lokacin da aka ce as-samawat, Ubangiji ya halicci sammai, to lokacin da zaka rojan al-ard ba zaka ce ya halicci kasa ba, haka kuma ya halicci kasai. Duk da lafazin yana nuna kasa daya, amma ma'anarsa yana nufin kididdiguwa na kasa. Yadda ake da sama guda bakwai wata saman wata, haka kasa ake da ita guda bakwai wata kasan wata, bisa ga zance mafi inganci. da akwai wanda suke cewa akwai bambanci tsakanin samman bakwai da karshen bakwai. Samman bakwai wata saman wata ne, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya faɗa. Amma katsai na bakwai ko sai suka ce a shimfiɗa suke, wato sai suka kasa kasan da duniya take ciki yanzu, Afirka da Turai ta gabas da Turai ta yamma da Asiya da Australia da Amerika da kudancin Amerika a matsayin su ne katsai guda bakwai. Wannan katsai wannan ko shakka babu tafsiri ne mai rauni, yadda sama take wata saman wata, kasa kuma haka take wata kasan wata, domin wannan kasa-kasan na Asiya da Afirka da Turai ta yamma da Turai ta gabas da Amerika da Australia da wane ne, wannan kasa-kasa ne wanda yake tura mulkin mallaka suka kawo shi. Ina ba za mu fahimta idan ka dauki wannan, to Afirka ma sun kasa ta tsakiya, ta yamma, ta arewa, ta kudu, ta gabas, ai kaga sun karkasa ta ita kanta Afirka din. Haka Asiya ma sun karkasa ta, Asiya ta kudu, Asiya ta tsakiya, ta arewa, ta gabas, ta yamma, kaga nan ma ai akwai kasa-kasa ta. Dan haka dai hakikanin gaskiya kasai guda bakwai wata kasan wata, dukkansu Ubangiji ne ya samar da su. To lafazin alhamdu, alif da lam din da ke ciki yana nufin dukkan yabo. Shi kuma yabo iri biyu ne, ko dai yabon da Allah ya yabi kansa da shi, ko yabon da masu yabo suka yabe shi da shi. Wanne ake nufi a ciki, na farkon ko na biyun ko duka? Malamai suka ce aljamu aula min at-tarjih, ka hada su duka biyun ka ce su ake nufi. To wannan shi yafi dacewa da ma'anar aya, ma'ana dukkan yabon da Allah zai wa kansa, to bai kirara kansa ba sama da kima, yabon ya dace da shi. Dukkan yabon da masu yabo za su yi wa Ubangiji, to ba su kirara shi ba sama da kima, yabon ya dace da shi. Yabon da yake wa kansa da yabon da bayi suke masa, lallai an yi masa ne bisa ga cancanta. Amma yabon da za a yi maka da yabon da za a yi mun da yabon da za a yi mishi, ba lallai ba ne ya zanto an yi mana shi bisa ga cancanta. Wanda ya roƙi da ni zai ce kai ai babu irin wani, wanda ya roƙi da kai zai ce babu irin ka, wanda ya ce ba irina ka ƙarya yi, ba haka bane ba, akwai dubbai na waɗanda suka fi ni, kai ma wanda ya ce ba irin ka ƙarya yi, akwai dubbai waɗanda suka fi ka, kila ka san su kila ba ka san su. Amma dukkan wanda ya ce ba ya Allah, to gaskiya ya faɗa. Dukkan wanda ya ce ba mulki irin na Allah, gaskiya ya faɗa. In Allah ya faɗa haka gaskiya ya faɗa, dama gazantarsa gaba ɗaya gaskiya ne. In ɗan adam ya faɗa haka gaskiya ya faɗa. In dai game da Ubangiji shine ma'anan alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, kuma Ubangiji shine ya halicci adh-dhulumat, wato ainihin dangi na duhu, duhu bayan duhu, wan nur kuma shi ya halicci haske. To anan gurin ma kun ga adh-dhulumat an yi jam'in sa, dan jam'i ne na zulma. An-nur an yi ifradin sa, ba ce anwar ba, da ce da sai a ce waja'ala adh-dhulumati wal anwar, kaga jam'i da jam'i kenan, amma waja'ala adh-dhulumati wan nur. Saboda me adh-dhulumati jam'i ne, an-nur duk da cewa mufrad ne amma masdar ne, shi kuma masdar la yusanna wala yujma da ka'ida ta larabci, akan yi itlaqin sa a matsayin sa na mufrad din shi, ba a musanna din shi, ba a jam'in sa. Amma da an ambace shi to ya ɗauki ma'anar jam'i gaba ɗaya. Waje al-zulumati shi ne ya halicci dangi na duhu, 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 Ubangiji ne ke samar da shi. Sannan kuma an-nur shi ne ya halicci dangi na haske, hasken rana, hasken wata, hasken taurari, hasken fitilu da muke gani, da na lantarki, da na acibalbal, duk shi ne ya halicci su. Waje al-zulumati wan-nur. Waɗansu malaman suka ce a'a, hikimar anan gurin shi ne az-zulumat ana nufin hanyoyi na bata, to tunda suna da yawa shi yasa aka ce zulumat aka kawo su a jam'i. An-nur ana nufin tafarkin shiriya, tunda tafarkin shiriya guda ɗaya ne sai aka kawo shi a matsayin mufradi. Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ina fata mun fahimta. Lafazin ja'ala zulumat na fassara shi da cewa ma'anarsa ya halicci haske, wan-nur da kuma duhu. Wato nan gurin ja'ala ya zama ma'anar sa mai khalaqa. To shi ja'ala yana zuwa da ma'anoni cikin larabci, yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda ɗaya, sannan yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda biyu. A nan gurin ya yi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda ɗaya, wa ja'ala adh-dhulumat, domin lafazin wan-nur ma'tufun 'ala adh-dhulumat, kaga mafa'ul wahid ne ana. Amma da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce allazi ja'ala lakum al-ardha fir'abin nan ya ayyuha an-nasu ibudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a بناء كاجا جاء لكم الارض المفعول الاول كده فراشا المفعول الثاني والسماء معطوف على وتوانت المفعول الاول بناء معطوف على المفعول الثاني كاجا جعل انا متعدى الى مفعولين فدول لوكتين ده جعل يي تعدي زوا ga mafulan bihi guda daya ya bukaci mafulan bihi guda daya kaidar larabci to ma'anarsa khalaqa amma idan ya bukaci mafulan bihi guda biyu to ma'anarsa sayyara sayyara ya mayar da abu kaza ya rikidar da abu ya zama kaza at-tasyir bis-sad shine tahwilu shay'in min maddatin ila maddatin ukhra wato jirkita abu daga wani abu ya zama wani abu kamar yadda kafinta zai rikitar da kata ko ya zama kofa ko ya zama window ko ya zama bench ko ya zama desk makamancin wannan asalin sa kata ko ne kafinta ne ya rikita shi ya zama me ya zama desk ko bench ko table ina fata an fahimta to wannan idan ya buƙaci mu faɗa biki guda biki to kaga ne cewa ja'ala al-zulumati wan-nur ubangiji ne ya halicci haske kuma ya halicci wato ainihin duhu kaga ja'ala bi ma'ana khalaqa to sai malamai suka ce idan an ce haka ja'ala bi ma'ana khalaqa wato kaga kamar Allah ya nau'an kasance ne ya bambanta kalmomi amma da dai yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa khalaqa adh-dhulumati wan nur sai ya musanya lafazin alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kamar a cikin zance muna cikin tafiya sai muka zo daga wuri kaza daga nan sai muka taho daga wuri kaza kaga muka zo muka taho din ba anan sa daya amma kana kawo kalmomi daban-daban dan ka nuna cewa kai din mawadaci ne vocabulary dinka a wadace yake da kalmomi baka fama da talaucin kalma to shine hikimar alqur'ani mai girma babu talaucin kalma a cikin alqur'ani akwai wadata ta kalmomi shi yasa sai a kawo kalmomi guda biyu masu ma'ana iri waja'al az-zulumati wan-nur thumma allazina kafaru sannan duk da haka waɗanda suke kafirai bi rabbihim ya'dilun suna daidaita ubangiji da wani ma'ana ya'diluna bi rabbihim suna daidaita ubangijinsu da wani ina fata an fahimta anan gurin sai zanto al-adlu anan gurin at-taswiyatu daidaita abu bi rabbihim ya'dilun suna daidaita ubangijinsu da wani anan kaga bi rabbihim al-jar wal-majrur dinnan kenan sai zanto yana ta'alluki ne da me yana ta'alluki da fi'li mudari din ya'diluna برابهم يعدلون أي يعدلون برابهم شيني ما نسأ كافرين سنة ديدي تألا دوني سنة هذا ألا دوني إذن سنتاشي كونا سيس كسا كونا كسي تجي كشي همسون سبيو الله كشي همسون كما سبيو ونن الله قوينكي لا تدخزا كوكما سبيو النبي إيسا كو سبيو عزير كو سبيو ونن إنا فتاهم بإنتا شيني الله تي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ka hubbillah kaga sun daidaita su da Allah daidai wanda shine wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun kuma da kansu zasu fada a ranar kasin kiyama bayan an jefa su cikin wuta tallahi in kunna la fi dhalim mubin idhnu sawwikum bi rabbil alamin kaga wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun
na'am
a wata fassarar malamai suka ce wallazina kafaru bi rabbihim wadanda suka kafirce game da ubangijin su kaga bi rabbihim sai zanto jarul majrur anan yana ta'alluki da fi'li din kafaru ya'diluna suna kauce wa tafarkin gaskiya daga adala ya'dilu udulan al-udul kuma shine kauce wa tafarkin gaskiya amma al-adl shine daidaita akan ce adala ya'dilu madari din sa al-udul wanda yana nufin mala yamilu kenan akan ce adala ya'dilu tafarkin sa al-adl sai zanto wannan ma'anarsa shine at-taswiyatu daidaita ababe guda biyu wanda shine ake kira da suna adalci daidaita ababe guda biyu
na'am
wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa allazi khalaqakum min tinin shi ubangiji ta'ala shine wanda ya halicce ku daga turbaya wato daga wani daga jinkin kasa wato halittar annabi adam kenan bil adaman farko shine annabi adam an halicce shi ne daga turbaya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa Allah ya halicci annabi adam daga dukkan nau'ika na kasa an dauko kasa mai tauri an dauko dutse an dauko dizar sahara da yashi an dauko mai baki an dauko fara an dauko ja aka garwaya aka halicci annabi adam manzo Allah sai dan haka ƴaƴan annabi adam din sai suka zama wani fari wani baki wani ja kuma ƴaƴan annabi adam din wani ya zanto mai karfi, wani ya zanto rago. Mai karfi wato kaga daga sinadarin dutse ya rinjaya kasa, ko ba haka ba? Mai rago wanda ke mara karfi shi kuma yashi kenan, ina ba zan fahimta. Sannan kuma wani ya zanto mai saukin hali, wani ya zanto mai mummunan hali, ina ba zan fahimta. Yadda kasa din take, wata kasa mai albarka sai in ka yi shuka za ta ba da ƴaƴa, wata kasa ba ta da albarka ko ka yi shuka ba za ta bayar da tsiro ba, to haka ƴaƴan shi. Haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, lallai akwai hikimar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallazi khalaqakum min tinin, Allah shi ya halicce ku daga turbaya ko daga yumbu ko daga tabo, thumma qada ajala, sannan kuma ubangiji ya zartar da ajali. A nan me ake nufi da ajali? Ana nufin ajalin kowane ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam bisa ga zance mafi inganci. Ajalinka da ajalina da ajalinsa duk Allah ne ya kaddara shi. Wa ajalun musamman indahu, wani ajalin kuma sananne a wurin Allah, Allah ya sanya wani ajalin sananne a wurinsa. To wanne ne ajali sananne a wurinsa? Ajali sananne a wurinsa shine ajali na tashin kiyama, rana da lokacin da za a tashi kiyama. To menene bambanci tsakanin ajalin farko da ajali na biyu? Ajali na farko ya ce sun matsada ajali, Allah ya sanya ajali, amma na biyu sai ce wa ajalin musamman inda, da wani ajalin abin sanya wa suna a wurinsa. Wato kenan ajalin tashin kiyama babu wanda ya sani sai Allah, amma ajalinka da ajalina da ajalinmu nan gaba daya banda Allah ko wanda ya sani? Akwai mala'iku sun sani. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mudghah mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id. Tunda dai mala'ika zai rubuta lokaci, wa yace ba shi shekara 100, ba shi shekara 70, ba shi 50, ba shi wata 9, ba shi wata 11, kafin ya rubuta wa ya sanar da shi mala'ika, bayan ya rubuta shi mala'ika ya sani ko bai sani ba? Ashe shi ya san ajalin ka, ashe ajalin ka da na wanda Allah ko wanda ya sani, Allah ya sanar da waɗansu wanda, amma ajalin tashin kiyama ku shi kadai bai wa kansa sani, banda shi ba wanda ya sani. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha inda Allah walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Allah ne kadai ya sani, da haka sai wa ajalun musamman inda hu indiya din nan abinda kake nuna wa shi kadai ya san tashin kiyama. Shi yasa afdalu khalqillahi ala al-itlaq shine manzon Allah, mafifici a cikin dukkan halitta. Lokacin da mafifici cikin mala'iku ya tambaye shi asbirni an sa'a, sai ce bal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'i, wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayar sani ba, ma'ana ne da kai din mu san ta ba, Allah ne kadai ya sani. Shi ne wa ajalun musamman inda ku thumma antum tantarun, tare da haka sai gashi ku kafirai tamtaruna kuna jayayya. Jayayya kuma iri biyu ce, akwai jayayya wadda da gangan zan ja ka jayayya dan in baka zarabawa, in ce meye hukuncin ka za ka ce kaza ne, in ce ba haka bane, dan in ga tsayawarka akan fahimtarka da kawo dalilinka. Akwai jayayya kuma ta shakka, dan ina shakka kan abin da ka faɗa. To su duk wato jayayya da kafirai suke tsakaninsu da annabi, jayayya ce ta shakka na abin da annabi ya faɗa ba gaskiya bane ba. Shi yasa Allah ce afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, kwa rika jayayya da shi akan abin da ya gani da idansa? Ku ba ku gani ba kuma sai ku yi masa jayayya? Da haka sun ma antum tamtarun, sai gashi kuna jayayya akan abin da annabi ke faɗa muku na tashin kiyama, na mutuwa, na hisabi, na aljanna, na wuta, da sauran abin da ake kira mashahidu yawmul qiyama, ku tuna da ranar tashin kiyama, fayafayai na abin da zai faru a ranar tashin kiyama, kuna jayayya bayan ku ba a yi muku wahayi. Shi ne sun ma antum tamtarun. Sai Allah ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Shi Allah shi ne Allah a cikin sammai kuma shi ne Allah a cikin ƙasa. Abinda ake nufi da Allah a nan al-ilahu, abinda ake nufi da al-ilahu al-ma'budu bihaqqin, aywa huwa al-ma'budu bihaqqin fis samawati al-ma'budu bihaqqin fil ardi, shi ne abin bauta na gaske a sama da shi mala'iku suke bautawa, shi ne abin bauta na gaske a ƙasa dai shi bayi na gari cikin mutane da aljanu suke bautata masa shi dukkan halittu suke yin tasbihi dan sunansa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana halimun ghafura san mai da kasai duk suna tasbihi dan sunansa to sabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin subhanahu wa ta'ala kaga shine allahu fis samawat allahu bil ardu fi ya'lamu sirrakum wa jaharakum ya san sirrinku abinda kuke koyewa wa jaharakum kuma ya san abinda kuka bayyana wa ya'lamu ma taktubun kuma sannan ya san irin abinda kuke tsoro wurin sa na ayyuka da abinda kuke aikatawa na ayyuka ubangiji ta'ala ya san su wannan ɗaya ne daga cikin fassarorin wannan aya wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi allah shine abin bauta a sama abin bauta ne kala samawati wa ardi yabo ya tabbata ga allah da ya halitta samai da kasa ya halitta duhu ya halitta haske tare da kafirai suna sa masa kishiya shine wanda ya halitta ku daga tabo shine wanda ya kaddara ajalin kowa shine wanda yake da ajali na sanin tashin kiyama a wajensa wa huwa allahu shine allah sai zato wannan da yana da alaka da me abin da ya wuce a baya sai zanto fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum a sama da kasa duk ya san sirrinku in kuna sama ya san sirrinku in kuna kasa ba ya san sirrinku qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima wannan fasara ta dace da wannan aya ta cikin suratul furqan sai da su Allah shine wanda ya saukar Allah da ya saukar alqur'ani shine alladhi ya'lamu sirra wanda ya san sirrin dake cikin sama da kuma sirrin dake cikin kasa subhanahu wa ta'ala
na'am
wannan fassara ta uku su kadai ne fassara da malaman sunna suka yi wa wannan idan ka duba tafsirin ibnu kasir da sauran littattafai na tafsiri haka zaka gani amma imam ibnu kasir ce akwai fassara ta hudu da yan bid'a suke sai su ce wa huwa allah fis samawati wa fil ardi sai su ce ai shine allah ta'ala al mawjud fis samawati wal mawjud fil ardi bi zati shine Allah kaman mai da zatin sa a sama kaman mai da zatin sa a kasa ma'ana yana sama yana kasa da zatin sa yana ko ina da zatin sa ibnu kasir yace wannan fassara ce ta ƴan jahamiyya jahamiyya sune ƴan bid'a na farko da suka fara kawo wannan babbar aqida cikin musulunci Allah ta rahama sai Allah ta rahama
wa ma ta'atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
وما تأتيهم من آية باب آية ذات الرمز من آية ربهم سكن آية يوم جنسو إلا كانوا عنها مرضين فاتي sai sun kasance masu juya baya ga barin wannan aya aya ta zo wadda ya kamata ta gamsar da mutum yayi imani amma sai juya mata baya ko dai aya wadda za a karanta cikin alqur'ani ko dai aya da ma'anar mu'jiza daga cikin mu'jizozi da Allah ke baiwa annabi fa kad kadzabu bil haqq lamma ja'ahum hakika sun kafirce wa gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu ana nufin su kafirin makka da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون da sannu labaran abin da suke izgili da shi zai zo musu ma'ana labaran wuta da abin da ke cikin ta na azaba ko kuma labaran taimakon da Allah ke wa mu'minai ya dora su akan marasa imani wannan labarin da suke izgili da shi zai zo musu kaga an faɗo wannan tun ana zaman Makka kafin a hijira zuwa Madina yayin da aka zo yakin Badar kaga sun bi gaskiyar wannan aya labarin cewa Allah zai taimaki annabi da mummunai labarin cewa Allah zai karfafi musulmai da suke izgiri idan an faɗa musu sun ganshi a aikace, sannan kuma labarin cewa mummune za su shiga aljanna su waɗanda suka bijire wuta ce sakamakon su za su ganshi a aikace ranar tashin kiyama, shine fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yakzibu. A wani wuri Allah ce fa kad kazzabu fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yakzibu, amma nan fa kad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u. Sai malamai suka ce tunda wannan sura ta fara zuwa kafin waccan, abinda aka faɗa a nan shi ne a can, to a nan sai aka faɗe shi da yalwa da faɗi, a can sai aka soke shi a takaice don ya tunatar da kai na nan da ina fata an bayyanta. Kaga can faqad kadzabu fa sayatihim anba'u, amma nan faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'a, sai kuma fa sawfa yatihim, amma da dun fa sayatihim anba'u, wato alqur'ani akwai hikima. Ubangiji ya ce alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard, shin ba ta gani ba su da masaniya ba su da labarin kam ahlakna nawa muka halakar min qablihim tun kafin su mutan makka tun kafin su kafiran yau nawa muka halakar min qarni na qarni daban-daban tsaraikun mutane daban-daban, qarni shine dukkan mutanen da suka rayu cikin shekaru daban shekaru makusanta juna, kamar waɗansu malamai sun iyakance karni da cewa shekara 70, waɗansu sun ce shekara 80, waɗansu sun ce shekara 100, galibin abinda ake faɗa na karni shine shekara 100, don haka wato karni shekara 100 ya zama karni ɗaya, idan an shekara 100 ya zama karni kenan, to a cikin kowace shekara 100 akan samu mutane da suka yi da'a ko suka bijire, su waɗanda suka yi bijire ɗin Ubangiji Ta'ala na jarraba su da azaba, musamman al'ummomi da suka wuce a baya a zamanin annabawan baya, to su ne Allah ke jan hankalin na yau cewa su lura mana ai su ma suna da labari suna da masaniya a cikin kundin tarihi nawa ne muka halakar min karnin na karni daban-daban san tawaris daban-daban makkannahum fil ard, waɗanda muka tabbatar da su a ban kasa, muka ba su kuɗi muka ba su wadata muka ba su mulki da tattalin arzikin kasa, ma lam numakkil lakum, irin abin da ku ne ba mu ba ku ba, irin kuɗin da ba mu ba ku ba, irin mulkin da ba mu ba ku irin sa ba, tattalin arziki da habakar dukiya da yawan ƴaƴa da dangi irin wanda ku ba mu ba ku irin sa ba. To malamai suka ce wannan aya ita da ire-iren ta suke nuna cewa abinda aka yi na bayan tarihi ya ƙara wanda ake da shi yanzu, ci gaba da ƙere-ƙere wanda ake da shi a zamanin da ya wuce a baya ya ƙara wanda ake da shi a duniyar yau, tunda Allah ce makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum, mun ba su zama dama ta zama a cikin kasa irin wanda ba mu ba ku ba, arziki da tattalin arziki da wadata da ƙere-ƙere irin wanda ba mu ba ku ba. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, mun aiko da girgije a kansu ya zanto midraran mai malalar da ruwa daga sama. Lafazin midrar ala wazni mif'al, siga ce ta mubalaga, midrar ay allazi yadurru al-ma'a katira, wanda yake malalar da ruwa da yawa, kamar yadda akan ce imra'atun mizkar, matar da take yawan haihuwar maza kenan, ko a ce mata mi'inat mai yawan haihuwar mata kenan, daga al-inat mai yawancin kuma daga az-zukur kenan, da haka bidrar mai yawan saukar da ruwa daga sama. Waja'alna al-anhara tajri min tahtihim, muka sanya koramu suna gudana a cikin garurukan su da biranen su, fa ahlaknahum bi dhunubihim, amma daga karshe muka halakar da su saboda yawan zunubin su, wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, bayan shude wasu sai muka kafa wani sabon karnin daban, muka samar da wata sabuwar al'ummar daban. Yanzu anan shekarun da suke dauke da mu anan a zaune a Najeriya ko anan cikin Borno ko a Kano ko a Sokoto ko ma a ina buki, ai an yi waɗansu shekaru 100 din da suka dauki waɗansu mutanen da suka yi mulki ba irin namu ba, da suke da masu arziki ba irin namu na yanzu ba, masu mulkin su daban namu daban, masu arzikin su daban namu daban, ƙwararrun su da likitocin su da masanan su daban namu daban, waɗancan ɗan duk gaba ɗaya sun wuce a tarihi. To mu ma haka za a ɗauke mu daga cikin wannan, yayin da za a yi ƙan shekara 100 nan gaba da wuya ka samu ɗaya daga cikin mu a nan gurin, wani sabon zubin ne na halitta. An sha'ana min ba'dihim qarnan akhari, saboda sunnar Allah shine ya halifantar da wani akan wani, idan kana mulki ba da wama za ka yi ba, dole za ka tafi ka karawa kanka, ka sake karawa kanka, ka bi ka'ida ta constitution ka yi shekara 4 an ce ka kara 4 ka kara, ka je ka yi amendment ɗin constitution ɗin a gyara a kara ma biyar a kara wata biyar ɗin, dole sai ka mutu. Kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmudu, duk ɗan da mace ta durkusa ta haifa ko da ya daɗe lafiyarsa garau ya ce ya sha ya more ya yi mulki a yi mashi jiniya, watan wata rana sai ya mutu. ko ya ki ko ya su karshen tuka tuka shine tuk ba ke ta fara shekara biyar a sake kara wata shekara biyar a goyi bayan wani ya zarce kar ya zarce ya zarce ya kara zarcewa wallahi tallahi sai ya mutu ko ya ki ko ya su kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ainama takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada tare da kuta ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da kana da makangari ne ai da lamarudu bai mace dubi dai fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bizi mutuwa kenan bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da yayi dashi ba ta taho ta dauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a daki yan security kenan ko ba hazazzare ido da bakin glass inda ma ta fi kara auki ba ta bar fanko marar kwabo ba talakan da baya da ko kwabo ba ta kyale shi ta tsira sama ta tsado ta buge shaho ya fado a ruwa ta farma fado karkashin kasa in ta kurdo ba ta kyale sari da kurkudu ba wai zai ce da wama kai shekara biyar ka kara shekara biyar wallahi kar ku da mu su yi ta kara biyar biyar din ba wai suna haɗa kai ba za su kara kansu biyar su kara kara wata biyar ba sai Allah ya ga dama ba ai mun ga aya a cikin kasar nan ayar da muka gani a daidai lokacin marigayi general Abacha da Abuyola da wani ne ba karamar aya ba su ba Najeriya ta shiga rudin ta shiga ba ko ba za ta shiga ba rikicin June 12 yarin tabe an rasa ina za a an ce sai an zarce an ce kaza an ce kaza sai ubangiji ta ala zo ya karbi rayuwar general Abacha Allah ji kansa ya karbi rayuwar Abiola shi ma musulmi ne Allah ji kansa shikenan kasar ta wuce kuma aka shiga wani sabon faifai na Najeriya to shikenan sai ku ce sai ku wuce ku wuce mu gani ma'ana sai ka ce ku kuke kasafin shekarun ku ne kuke kasafin shekarun kenan ma ma'ana idan kun ga dama ku wuce in kun ga dama ku sauka wani ya hau kada Allah sa ku sauka ku ci gaba mu gani babu inda za ka yi thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin wallahi dole sai mun bar wannan wurin wani ya zo ya zauna ko mu ci ko mu so dole limamin juma'an nan ya bar mimbarin nan wani ya hawo ta rana dole mai tafsirin kujerar nan da mai jan bakin ya sauka wani ne zai tafsirin wani zai jabe dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita wani a ko yake ko ya su ko a kusa ko a nesa kuma za a yi wa mutum hisabin mai aikata a tsawon mulkin ka mai ka gudanar shine ya kamata ka yi lissafi ba ka zarce ko kar ka zarce ba za mana aya ta gaba mala
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
وبنجي سوى لو نزلنا عليك كتابا في كتابه inda a ce mun saukar da wani littafi a kanka fi kirbasin a rubuce a cikin takarda ita ce kirba jam'in taqaratis amma guda ɗaya kirba falamasuhu bi aidihim sai su taɓa wannan takardar da hannu su jiƙe wannan ita ce takardar da Allah ya saukar da alqur'ani da kansa a ciki ba wata wadda wani printing press ya je ya buga ba Allah ne ya saukar da takardar saukakkiya daga sama qur'anin ma saukakke daga sama haka takardar su kuma sun su zashi shaba da hannu لقال الذين كفروا والله دعوتهم بسوء كافرسة سنشي إن هذا إلا سهر مبين وانا سهرين إن دا من دان الله ذا سوك مصر وانا ذا سهرين وقالوا سرهم كسوا لولا أنزل عليه ملك ويدمي بأسوك دا ملائكة أكان سبا يبيجي ينا قسك كاسي إذن يا وأزي ملائكة شي سددك خايدة فيها سنن ويسي يدا ويسي درسي واشري من زوني دا الله سرهم كيا وعقوة نكتيجي kawai wata rana a ga manzon Allah a wani titi cikin titunan Makka malaika Jibril na bishi ko a kai shi wani titi cikin titunan Madina malaika Jibril na bishi sai idan ya magana ya kasa kashi laula unzira alaihi malaik ko kuma a madadin ma a turo shi annabin a kyale shi tunda shi bil adama ne a turo mala'ika mana yazo yi mana wa'azi. Sai Allah ya ce walau anzalna malakan, inda za a ce mun saukar da mala'ika la qudiya al amru, ko da an halakar da mutane gaba ɗaya.
Na'am.
Malamai suka ce me wannan aya take nufi? Malamai suka ce abinda aya take nufi, inda za a saukar da mala'ika ya zama annabi, tunda shi halittarsa ta sha bamban da mu ƴan adam, wani ganin mala'ika ba kawai sai ya mutu dan tsoro, matukar zai zo a cikin siffarsa ta mala'ika ka ganshi zaka rikide zaka ji tsoro. Aljani ma wani da ya ga aljani sai ya hauka sai balantana, wanda wanda ya ga mala'ika, wani ya ga bera ya gudu, wani ya ga hawaini ya gudu, balantana ya ga mala'ika. La qudiya al-amru, da an riga an zartar da al'amuran mutane, wa zai ga mala'ika kuma ya tsaya? Da haka akan turo mutum ne dan saboda ku daɗin fahimtar juna. Idan aka kawo mala'ika sunnarsa shi ne ɗauke dutse gari kaza da gari ne kai shi gari kaza, kai ko wannan sunnar a ce kai koyi da shi, ya zaka yi da shi akan wannan sunnar. Yana da ƙarfin da kai baka da irin wannan ƙarfin, amma sai a ce maka annabi mutum mafifici cikin halittar Allah ya rinka yin irin ayyukan da kai ma ka iya yi irin su, dan bai karfi karfin aiki na bil adama ba, in ba fasa'is keɓantattun al'amura da Allah ya keɓance su da su ba. Walau anzalna malakan, inda mun saukar da mala'ika na qudiya al'amru, da an zartar da al'amarin mutane gaba ɗaya, sun malayu tsaro, kuma ba za a jira su ba, ba za a saurare su, dan shi mala'ika in yi wa'azi ba a ji ba, to shi kenan sai ya kife garin yadda aka yi wa garin wato ainihin mutanen annabi Lut alayhi salam. Walau ja'alnahu malakan, kuma inda mun sanya mala'ika ya zanto shi ne annabi, la ja'alnahu rajula, to da za mu buƙaci rikida halittarsa ya zanto bil adama, dan ku ji daɗin fahimtarsa, sai ya zanto mala'ika da siffar mutum. Wannan kuma idan mun yi haka, wala labasna alaihim ma yalbisun, to kuma da mun ƙara rikitar da su kan abin da suka rikitar wa kansu, su da kansu sun ce sun haifar wa kansu rikici na kwakwalwa na ba sai da annabi batun da mutum, to sai suka ce a turo mala'ika, to ko dai ya zo a cikin siffarsa mutane su ganshi su gudu, ko kuma ya zo a cikin siffar bil adama mala'ika da siffar mutum, to kuma annabi za su ce to ai wannan ma mutum, kaga shi ne da labasna alaihim bal ilal rikicin da suka haifar wa kansu, to ko mun ƙara haifar musu da shi kenan, tunda mun rikita halittar mala'ikan ya zanto mutum.
Na'am.
ثالثا
ولقد استهزع برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, hakika an yi wa waɗansu annabawa da suka shuɗe a baya izgili, wato su faɗi magana a mayar da maganar wasa a riƙa yi musu dariya, an yi haka ga waɗansu annabawan baya. Fa haka bil ladina sakaru minhum, sai ya hau kan waɗanda suka riƙa izgili da annabawa ɗin, ma kanu bihi yastahzi'un, sakamakon izgilin nasu. Mutanen annabawa suka ce ya hudu ma ji'tuna bi bayyina, wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik, wa ma nahnu laka bi mu'minin, in naqulu illa ataraka ba'd alihatina bisu, kaga wannan izgili ne. Mutanen Nuhu suka ce ya Nuhu qad jadaltana fa akfarta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Mutanen Annabi Shafi suka ce ma nabqa katiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa wa law la rahatuka larjamnak wa ma anta alina bi aziz. Duka waɗannan nau'ika ne na izgili da aka yi wa annabawan baya, da aka kai ma mai wa'azi yau dole za a yi maka izgili, ka faɗi magana wani ya mata dariya, ka faɗi magana wani ya buga tafi da kafe sai ta gyalle shi wannan ai shirme ne. Irin izgilin da kafirai suka rinka yi wa annabawan baya ke, Allah yakan kawo wannan dan ya lallashi zuciyar manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya zanto lallashi ga zukatan dukkan wani mai son ya kawo canji a cikin al'umma, yan son kawo sauyi cikin masu wa'azi da zaratan masu da'awa da malamai na addinin musulunci, dole sai sun yi hakuri da abin da za a faɗa na izgili su jure.
Na'am.
Ubangiji ce kul siru fil ardh, ce da su ku yi tafiya a banka sama, sun manzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, ku duba ku ga yaya karshen lamarin masu karyata ayoyin Allah ya zama, sun ji da daɗi ko ba su ji da daɗi ba. Ku tambayi labarin karshen Fir'auna, karshen Karuna da Hamana da Adawa da Samudawa, karshen Abu Jahal da Umayyah ibn Khalaf, duk yaya karshen waɗannan ya zama.
Na'am.
قل لمن ما في السماوات والارض سيد سوانين يكي ملك العبين لكي سكين سمد عبين لكي سكين قسا قبا دي ملك الله تتلن أرزكي ملك سبي دكتور دمسنا أنتو ملك سبي يمكن بيسي سي باب البركر كاسوا أهنن ستكي سبحانه وتعالى البركر كايا أهنن ستكي ما آدري دون ناشري لمن ما في السماوات والأرض واكي ملك السميد كسيد عبين لكي سكين سو قل كسيد سول الله ثم لك الله نيسي كده كتب على نفسه الرحمة يا وجب تاوى كنسا سيياجي كنبائي حديثي هاتف بسك مخاري دقاء ابو هريرة مزال لكي سيوى تولانا دي الله يهل تسم ميد كالسي يربو تاء كان الارش انسا اول التابي دي كي وجنسا سيوى ان رحمتي سبقت غضبي توسينا دي جنك انا يارن جاي فشينا ان جاء الله سبحانه وتعالى عدد ان دي زي تكي نبائي ينا ديوى اذا انت سنتا دي وانا ديوى عذابا kuma kai kade a matsayin ka na bawa sai kai aikin daidai sai baka lada goma idan kai aikin farra sai baka zunubi daya kaga jin kai ne wannan kai aikin daidai bai shafe ladan ba idan kai aikin farna ya baka zunubi daya kuma in kai istighfari kuma ya shafe ma daya agar hamar ka tabar rabbukum ala nafsihi arrahma la yajma'annakum ila yawm alqiyamati la rayba fihi lalle Allah zai tattara ku zuwa ranar tashin kiyama ranar da babu kokonto ga malaika الذين خسروا أنفسهم للي وطن لا سكتابر دكاونا سو فهم لا يؤمنون دتي بزاسي إيماني با جماعة صلى الله عليه وسلم أبين دمك فدازم ديلي الله سبحانه لادا واندمك الكشكو لكم الله سياسي مان الله يبامي قسكي يبامي يكون ينونا من قسكي يبامي يكون بنتا ينونا من قريا يبامي يكون كوشي والسلام عليكم ورحمة الله